بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبركم دا ونبي يمتشينا رانر الحميس ونشينا يمتشن أشرن دو هدو قوات الربيع الآخر شكر هجرة دبو دا داري هدو دا أربعين دا بقوي wanda ya dace da lissafin 16 ga watan Oktoba 2025. Daga wannan masallaci na gangaren Tukurwa a nan cikin birnin Zaria, inda muke gabatar da darussa na musamman ga iyayenmu mata. Allah Ubangiji ya sa musu albarka, ya ƙara muku lafiya da imani. A yau wannan rana, insha Allah, muna fatan za mu yi wato tsokaci ne a cikin wata makala da take hannun ‘yan uwa mata, wacce ke da taken Usulul Hayati Zawjiya As-Sa'ida min Adillatil Kitabi was Sunna, wato ka’idojin inganta rayuwar aure daga Alƙur’ani da Sunnar Manzon Allah sallallahu ta’ala alaihi wa alihi wasallam. Wannan makala da ke hannunmu, wani babban malami ne mutumin ƙasar Saudi Arabia wanda yana raye har yanzu, mai suna Sheikh Fahad Ibn Abdul Aziz Abdullahi Shuwaikhir hafizahullahu wara'a, shi ne ya rubuta wannan maƙala. Za mu bi ta mu reraye wasu abubuwa daga cikinta don mu samu fa'ida, duba zuwa ga cewa babu shakka dukkaninmu muna da buƙatar abubuwan da za su inganta zamantakewarmu da iyalanmu da kuma mu'amalarmu da abokan zamanmu. Rayuwar aure tushe ce a cikin rayuwar ɗan adam. Dukkaninmu nan aure ne ya samar da mu, a aure aka haife mu, a cikin aure aka rene mu, kuma haka muke fatan mu gadawwa da ‘ya’yanmu da jikokinmu wannan sunna ta Annabawa. Abin mamaki da malamai suke yawan ambata shi ne, duk wani abu da mutum yake so yi a rayuwa, za ka ga cewa zai ba da hadari wajen ya koyi ya ake yin abu. Tuduwar take so ta zama tela, ko ta zama nurse, ko ta kama sana'ar sai da ƙanƙara, ko ta kama sana'ar sai da gwanjo, ko meye ma, za ta fara tunanin to su waye suka san wannan sana'a, wanda za su ɗan bata sirri su koya mata. Ba zai yi ta faɗa ciki ta alkafara kaɗai ta faɗa ciki. Mazanmu da matan mu haka muke, don za mu yi abu muna so mu fahimci ya yake. Amma rayuwar aure wadda ita ce, ita ce kuma duka rayuwarmu gaba ɗaya, sai ga ana ta shiri za a yi auren, har ma an yi auren amma ba a damu da shi auren a san yaya yake a addinance, me ye ƙa’idojinsa ba, sai dai kawai a yi ta yin koyi da kanka. Ina abin da Bature ke ce ma trial and error, wato a gwada in an ci nasara shi kenan, ba ci nasara ba abinda da ya sawaka haka za a yi. Da haka sai zama suka tarar da wato iyali da suka yi aure sama da shekara 20 ko ƙasa da haka, har yanzu ba su fahimci mai rayuwar aure ba. Har yanzu sai an dinga yi musu sulhu akan abinda bai taka raya karya ba, duk anguwa sai an ji labarinsu, da ba ma anguwa ba, duk duniya ma sai an ji labari a cikin social media, ai an yi ma wance kaza, ai wance ta aiko da sako da ‘yan please hide my ID da makamantansu. To a wannan yanayin muka ga cewa lallai akwai tsananin buƙata zuwa ga tattauna wasu daga cikin ƙa’idoji da suke taimakawa wajen inganta rayuwar aure, amma bisa hasken dalilan Alƙur’ani da sunnar manzon Allah sallallahu ta’ala alaihi wa alihi wasallam. Muna fatan Allah ya ba mu dacewa. Malam ya ce fan nikahu, bayan da ya salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce fan nikahu, kaga dai shi aure min sunnatil anbiya'i wal mursali, yana daga cikin sunnoni wato al'adu da Allah madaukakin sarki ya daura annabawansa da manzanninsa akai kamar da Allah yake fada walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya a cikin suratul ra'd Allah yace hakika mun aiko da manzanni gabaninka wato gabaninka kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama Allah yace waja'alna lahum azwaja kuma waɗannan annabawa da manzanni sun kasance suna da matan aure wa zurriya kuma suna da ƴaƴa da jikoki qala al-imam al-qurtubi rahimahullah al-imam al-qurtubi malamin tafsiri Allah ya gafarta masa yake cewa hadhihi al-ayatu tadullu ala at-targhib fi an-nikah wannan aya tana kwadaitarwa akan a tashi ayi aure wa tanha an at-tabattul sannan tana hani game da zaman baurantaka wa huwa tarkun nikah mutum yake yin aure alalin yana da hali ko tana da hali yin aure to wannan abin kyama ne ba abin so bane wa hadhihi sunnatul mursalin shi yin aure da tara iyali sunnar manzanni ne kama nasat alaihi hadhihi alayatu was sunnatu waridatun bi ma'araha kamar yadda wannan aya ta fada kuma hadisai sun zo sun bayyana haka malam yace wa kullu insanin fi hadhihi alhayat zakaran kana aw unsa yargabu fi nikah duk wani dan adam dake cikin wannan rayuwa namiji ko mace Allah ya sanya masa a cikin fitrarsa yana son ya aure fa hiya fitratun fil insan wata dabi'a ce a tare da dan adam duk dan adam yana da buƙatar yaga cewa yayi iyali duk namiji yana da buƙatar yaga cewa yana da mata haka duk mace tana da buƙatar daga cewa tana da miji haka za ka ga tun daga sanda aka haifi yara musamman mata za a yi ta lissafin aurensu don da uwa tana da ƴaƴanta kullun lissafinta ya shafe musu aure duk abin ta gani ta fara siya da cewa tana da ƴata zan mata aure aikin kenan walam wa man lam yatazawwaj lam takmul sa'adatuhu fi hayatihi wa lam taskun nafsuhu duk wanda bai yi aure ba to a wannan duniya dai babu shakka yana cikin tawaya yana da nakasa a cikin jin dadin duniya kuma bai samu natsuwa ba a wannan rayuwa Allah bai dan adam ya samu natsuwa a wannan rayuwa ba sai a cikin rayuwar aure so haka duk wanda yake ya rasa rayuwar aure ya rasa wani babban jigo na jin dadin rayuwar duniya Allah ka tsare mu wa ma min insanin yatazawwaj illa wa huwa yarghabu an yanjaha fi hayatihi zawjiyya sannan kuma duk wanda ya yi aure ko duk wacce ta yi aure to abinda ake fata abinda ake sa rai shine wannan aure ya nasara saboda haka baka ga ana ta addu'a Allah ya sanya albarka Allah ya bada zaman lafiya Allah ya kore raban shedan Allah ya kawo zuriya ta gari duk masoya da ƴan uwa da dangi kowa addu'a da yake kenan ko babu wani masoyi da yake fatan kanwarsa ko yayarsa ko ƴan uwarsa ko ƴan anguwarsu ko ɗalibansu su yi aure aure yake daɗi kowa abinda ake fata a ce auren nan yayi daɗi fa zawaju shi kuma aure in ma an yantahi bi firaqin wa talaq duk auren da za a yi ɗayan uku ne ko dai in an yi auren ƙarshe ya cike zuwa ga rabuwa da saki wanda a yanzu hakan ya yawaita wasu auratayyan ma kafin a gama biyan bashin kuɗin da aka yi biki ma aure ya mutu wata uku wata hudu kafin ma a san ya yake ciki ba haka bane kafin a kashe anko aure ya mutu abu ya zama kamar musiba gashi nan zawarawa sun cika anguwanni masu ƙananan shekaru wanda ba a iya bambance tsakaninsu da ƴan mata to dukkanin aure ɗayan uku ne ƙarshensa ko dai zama ƙarshen shi saki da rabuwa da rashin mutunci da sabani wa hadha la ahada yatamannahu ba wanda yake son wannan da haka ne ma wani lokaci zaki ga yarinya idan auren bai yi daɗi ba sai a dinga ɓoyewa ma ba za a bari dangi su sani ba in ta an sako ta din sai a ce ta tafi wani gari sai ta zauna duk wanda ya tambaya a ce ai tana nan lafiya ko kuma an ganta a gidansu saboda tsoron ƴan gulma a ce ta zo ganin gida ne ko kuma ai tana da ciki ne tana laulayi ta zo goyon ciki ne ko dole a dinga koyewa dan ba mai daɗi ba ne a gani yace wa imma an yastamirra lakin bi shiqaqin da'imin
wa niza'in mustamir. Iri na biyu kuma shine a ci gaban rayuwa a wurin amma ba dadi, ana ta sabani, ana ta rikici, duk in ta kawo ƙara a ce ki hakuri, kowa da ke ganin hakuri yake. Haka zaka koma ta zauna da dadi, ba dadi, ai ta rikici, amma dai an gwammace a ce bai tana cikin igiya aurenta bai bakon ta dawo gida. In ta dawo gida ko ai mata fada, ko ai mata nasiha, ko a kira mijin a bashi hakuri a san yadda za a yi. A yanzu akwai iyayen da suke aurar da ƴaƴansu saboda damuwa da suke da shi akan ƴaƴansu zauna a gidan auren, su suke daukan kuɗi ma su ba su sai kuje ku sai abinci. Wani akan a sako mishi aiki, ya gwammace duk wata da ke wani abu ba ta ce wance ga wannan ki ce fa ne ki kyale shi tunda bai bayar ba ko tunda ba yi da shi. Ni na fi son da yake zauna a gidan auren fiye da ce a sake shi. Na san kun fi mu sanin wannan, ba haka ba ne? Amma dai ana zaune da daɗi ba daɗi, ana ta rigima, an kasa fahimtar juna. To na biyu kenan. Na uku, wa imma an yastamira bi tafahumin ghalibin wa khilafatin qalilatin yasiratin. Na uku kuma shine auren ya dawwama amma a bisa mafi yawan lokaci ana fahimtar juna. Akwai kuma ƴan lokuta kaɗan da ba a fahimtar juna, ana ɗan samun saɓani nan da can wanda bai yi girman da zai lalata rajin auren ba. To wannan shine fa nasara abu, a samu daga wato an samu pass mark, an samu 50% ko 60% na man lafiya, sauran kuma ana ɗan samun saɓani da rikici. Wata rana a wuni a kwana ba a wa juna magana ba, ana yadda zance ko ana saka status ko a kicin abinci da sauransu. To wannan ma fa shine an samu nasara wanda ba a ji kansu ba, amma dai su suna ji a jika wani lokaci. In ya wuce kuma a ci gaba da zama kamar da ba a yi faɗa ba, wani lokaci kuma a sake yin faɗa. To wannan shine fa nasara a wuri. Wa hadha ma yatamannahu kullu insan, shi wannan shine abin da mutane suke so. Wa min asbab istimrar alhayat azwajiyya ba'da tawfiq Allah azza wa jal, zai fara mana bayani akan abubuwan da za su taimaka wajen a samu wannan na uku, shine auren ya wanzu cikin zaman lafiya da fahimtar juna koda ana samun sabani nan da can. To abu na farko da zai taimaka wa wannan shine kaddara Allah, da haka dole a tsananta addu'a don a dace da kaddara mai kyau. Wani lokaci za ku ga cewa saurayin da budurwa an yi soyayya ba auren dole ba ne, an san suna son junansu, suna mararan junansu, amma kuma da aka yi auren soyayya ta hana a zauna lafiya. Su kasa fahimtar juna, irin fahimtar miji da mata, don irin fahimtar miji da mata daban ne da fahimtar saurayi da budurwa. To abu na farko shine a yawaita addu'a don a samu a dace da kyakkyawar kaddara. Yace sannan wujudul mahabbati wal mawaddati baina zawjayn, a samu so da kauna tsakankanin miji da mata, kamar da Allah yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Daga cikin ayoyin Allah akwai yadda Allah ya halitta muku mata daga irin tsakanku da jinsun. Kai mutum ne, ita ma mutum ce. Allah bai halicci mana mata daga wani jinsi daban ba. Da ce yanzu mutum zai auri akuya ne ko aljana ko tinkiya, kaga ba za a samu fahimtar juna ba, don ba jinsinsu ne ba. Amma shi ɗan adam ne, ita ma ɗan adam ne. Galibi ma za ka tarar cewa yarensu ɗaya, ƙabilarsu ɗaya, ƙasarsu ɗaya da sauransu. To wannan ni'ima ce da rahama daga Allah. Allah ya ce li taskunu ilaiha, don ku samu natsuwa zuwa ga matan matayen naku. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah ya sanya ƙauna da tausayi a tsakankanin ku. Kana son ta, tana son ka, kina son shi, yana son ki, kuna kuma tausaya wa junanku. Wannan shi yake sa a samu zaman lafiya a cikin aure. Allah ya ce inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun, lalle a cikin haka akwai abubuwan da ya kamata masu hankali tsaya su kalla. Wa min asbabil hayatin zawjiyya sa'ida, to baya ga wannan kauna da soyayya wanda ita ce tushe na farko bayan kaddara Allah, malam kuma ya ce daga cikin abin da zai taimaka wajen samun rayuwar aure mai kyau shine tatbiqu ma jaa fi nususil kitabi was sunna min tawjihatin wa irshadatin. Dole ne a gina rayuwar aure a bisa wato abinda yazo a cikin alqur'ani da sunna na tsare-tsaren wato hukunce-hukunce da shawarwari da nuni cikin nishadi da yazo a cikin alqur'ani da sunna game da yadda ya kamata a gudanar da rayuwar aure. Hariyun biman amila biha an takuna hayatu zawjiya khaliyatan min alkhilafat allati tazza'aruha. Duk wanda ya dabbaka waɗannan hukunce-hukunce insha Allah zaka ga cewa rayuwar shi ta aure zaka samu zaka kubuta daga rigingimu da fitintunu wanda suke girgiza aure. Waɗannan su ne ka'idojin da zai bamu ga sanan. Na farko, اختيار كل من الزوجين للآخر على أساس الدين والخلق. يزمن تشيوا كون ني أتكين مجن دماتر وجن زاقن أبوكين زمن تا زاقن أبوكين زمنشي يزمن أبن دا أكا كلاشيني نغرتا تا الدين دا دبيا نغرتا الدين دا دبيا إتا أكا كلا أكا زابا باوانا أبو چند بند دوليا ko da yaushe zaka ga cewa misali shi namiji a dabi'anci so yake samu wata mata wacce take tabin kasa a kyau da dirin jiki wanda ake cewa son kowa, wannan shine dabi'ar maza mafi yawa. To dukkanta da kasancewa ta son kowa idan ba ta da addini ba ta da dabi'a mai kyau wannan kyan nata kyan dan maciji ne. Ita kuma mace a mafi yawan lokuta abinda aka sani ga dabi'ar mace shine ta so ta samu wanda za ta huta a gidan shi ko mai abun hannu shi ake nema. Wannan shi ne ɗabi'a dukkanin mata. In ma ba ta ɗauki wannan ɗabi'a ba za a yi mata brainwashing, za a gyara mata tunaninta da ‘yan uwanta da matan babanta da ƙawaye da za a ce ki ba ki da hankali ne, ki maukaciya ce, ga mai wadata za ki biye ma wannan wanda bai da komai, ji waya hannun shi ma ba. Kowa ya tagar bai da ita, wannan ko da motarsa da sana'arsa da kirkinsa, sai ko an ce da kirki ya ce ba komai, ai ga hakuri ake yi, mutane za ki gyara shi, a wanke mata kwakwalwa kenan ko. To duk wannan wadatar ta shi idan ba yi da halaye na gari to ba za ki ci amfanin wannan wadatar. Saboda haka ba an hana mutum ya zaɓi irin matar da ra'ayin shi yake so, ba kuma an hana mace ta auri namiji mai wadata ba domin talauci ba wanda yake son shi. Hasali ma annabi kullun addu'a yake Allah ya dade shi daga talauci, kaga talauci abun gudu. To amma waɗannan abubuwan guda biyu su kadai ba sa haifar da farin cikin da ake nema sai in akwai wancan asalin shine addini da ɗabi'a din. To ya zamana a fara gabatar da addini da ɗabi'ar kafin komai. Ina fata mun gane. Duk abin da zai kawo mana zai ambatar mana ayoyi ne da hadisai ba ra'ayin shi bane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda malai ya kawo anan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunkahul mar'atu limaliha wa li jamaliha wa hasabiha wa diniha fadfar bi dhati ad-dini taribat yadak. Nabi ya ce tunkahul mar'atu, ana auren mace ne limaliha saboda dukiyarta, wali jamaliha saboda kyan halittarta, wa hasabiha saboda kuma dangantakarta, wa diniha da kuma addininta, fadfar bi dhati ad-dini, yi kokari ka rabauta da ma'abociyar addini taribat yadaka, sai hannunka ya albarka. Waɗannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana mafi shaharan dalilan da ke jan hankalin namiji zuwa ga mace. Wanda Allah ya ce ne fankihu ma qaba lakum min an-nisa, ku aure abin da ya kwanta muku a rai na daga mata. To menene ke janyo namiji ya ji wata mace ta shiga ransa? Shine ɗaya daga cikin abubuwan nan guda huɗu. Duk macen da aka ce tana da dukiya za ki ga maza suna son ta. Duk wanda ya same ta ga alhamdulillah ya samu hajjiya wanda ba ta bashi wahala ba, sai dai ta dinga ma kashe mai kuɗi, ya warke ya yi, shi duniya sabuwa. Da ya mana tana da gidanta, tana da motarta, tana da kuɗaɗenta, tana da jari a hannu, ta wannan za ki ga ba za ta kwance ba. ko ba haka bane wani baba kudin ta bane a kudin iyayenta yana sa ran akai sa'a baban ya mutu kafin sun su mutu to zai samu wani abu in ta samu eh kaga wannan ai kaman kiwon ragwallaye ne a ce ti yanzu ka sai ragwallaye ka ajiye waye san da kai da shi wa zai kai ba waye ba zai kai ba to balanta wal jamaliha da kuma kyan mace mu maza yadda Allah ya yi mu idan muna kan mata masu kyau ku kiyaye wannan ko mutum bai ganta ba labari kawai wani ya ce an ce wanta tana da kyau ki sai ran shi ya raya mai ina ma da zai mallake ta ku duba dai nagartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah bai taba dan adam irin sa ba amma Aisha radiyallahu anha tana zaune ta ga wata kyakkyawa mace ta shigo gidan barat ce ta ki mamu wasu ce wannan matar inda gidan ta inda gidan nan ya ganta wallahi sai ran shi ya biya to haka mu maza ina ba ku wannan sirri ne ko ba mu da rigakafi akan mata masu kyau sai dai kawai mun ga ba za mu samu ba kawai mu hakura amma duk inda namiji yake idan shi na kan mace mai kyau ya ganta dai masha Allah shi ke da kyau muna fahimtar wannan saboda haka mafi yawan maza abinda suke aura game da mace shi ne kyanta wani fa ko da shi ya gamsu ita ne kyau ce a nashi fassara idan abokansa da ɗan uwansa ba su gamsu ba ko sai canza ra'ayi domin shi ba wai kawai dan ta mai kyau ba ta yi ma kowa kyau a ce dai wanda yana da wanda matar wani mai kyau ce ko to yana son a ce kowa ya gamsu da kyanta wannan psychology ne na maza nake gaya muku wanda wata kila ba kowane namiji namiji ya tura maza a siriyar da nake tura muku wannan wadin nan muna ganewa su sannan sai kuma alhasab ku kalli da annabi ya zabi kalmar hasab yace bai ce a abin nan yace kaman usratuha ba wai family ba hasab shine dangantaka ta gari shine ma'anar hasab wato wannan musamman ga manyan mutane sarakuna malamai attajirai masu fada aji dukkaninsu galibi a nan suke tattaruwa za su auri mace ba su cika damuwa da ita wace ce ba a yar gidan waye ta dace da ɗabaƙarsu ta dace da irin matsayin gidansu kun ga sarakuna da yayansu ba su aure sai irinsu a da can malamai ba sa aure sai yayan malamai yanzu ne malamai irin su ya bude suke auren kawai su ma ko wadanne yi amma da duk malamai yayan malamai suke aure alaramma alaramma zai aure haka kalla ku ga akwai mutane masu wasu irin sana'o'i waɗanda suke aure a iya sana'arsu saboda suna ganin duk wanda yake wajen wannan sana'ar to kaman koma baya ne gare shi misali anan ma'aikatan asibiti likitoci da nurses galibi sun fi auren junansu saboda wanda bai cikin su to ba su cika ganin shi a matsayin mutumin da ya kai matsayin su ba to shine hasab to haka ƴan birni mutanen da suke rayuwa a manyan birane ba su cika auren wanda suke rayuwa a karkara ba to wannan ma sababi ne a gun dan adam wajen yin aure ya zama da cewa matar ta dace da irin kimar da yake ganin kansa da ita ko da a ce tana da kyau tana da arziki tana da dangi tana da duk abin da yake nema idan matsayinta bai kai matsayin da yake kallon kansa ba to ba zai iya auren ta ba to musamman kuma a ɗiyamaci ita kan ɗiyamu namiji na iya haƙura ya auro take ƙasa da matsayinsa ya ɗaga matsayinta zuwa matsayinsa amma galibi mace ba ta iya haƙura ta yi wannan mace ba ta haƙura ta auri wanda take ganin ta fi ƙarfinsa ko da a shekaru ne ko yawanci mace ba ta iya ta auri wanda ta girme shi ce wannan ai na girme shi yaro ne fa shekaru kawai fa wanda lamba ce kawai ta yi ma ya fi ta wayo a haka din ma ko kuma ta ce dan talaka ne bai kai arziki iyayenta ba ko dan ƙauye ne ita birni ce shi ko namiji yanzu yana iya babban namiji na iya auren ƴar ƙauye wani ma akan hanya ne kawai zai wuce a gidan mai zai ga ƴar talla kawai ya ga ta burge shi kenan daga nan kuma sai ya zo zuwa iyayenta kuma sai ya auro ta ana jin ku taba ji labarin irin haka ai ta mamaki a tace me ya gani abinda nan abinda dai aka rani shi ya gani tayi mishi a zuciyar shi dabalaku mira da sai shikenan sai a ce Allah ya bada zaman lafiya to duk annabi ya gama bayyana mana waɗannan sai kuma yace amma kai a matsayinka na musulmi wanda kake bin sunna yana baka umarni cewa kaza unne addini wa diniha da kuma addini addini anan shine wato kulawar tada ka'idojin addini na mutuntaka ba wai ilimi ba tabbas ilimi shi yake haifar da kyakkyawar biyayya addini amma mujarradin ilimi ba shi ake magana anan ba a ce ai alramma ce ai ta ci musabaka ai ta iya larabci ai malamar islamiyya ce ai bin ma mutuwar da aka yi angure take wankan gawa to Allah ya bada lada ba dole ya zama cewa ita ce ake nufi da zatu dini ba zatu dini ita ce wacce take tana da kalmar shahada lafiyayya musulma ce tana kula da sallah tana kula da azumi tana biyayyar iyaye tana da mutunci a cikin anguwa ba ta da yawan fitintunu da aka san mata suna shiga wanda take zatu dini ma abociyar addini wanda duk mutanen anguwa sai da cewa mutum mai kirki ce don ita ce ya kamata a ga cewa maza suna goriyar neman irji lil asab akwai yara da yawa masu kula da addini da suka rasa maza saboda ba su da wadancan abubuwa ba ta da irin kyan da ake nema ko ba ɗiyar kowa ba ce ko kuma babu komai a hannunta karfan fana ma ba ta da shi duk addinin ta haka za a yi ta tsallake ta wannan to wannan saba wa umarni ne da shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan matan su ya kamata a kwashe su a aure su kafin a kuma kan sauransu to wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baiwa maza na ka'idar ina za su nemi aure kamar yadda yake cikin wannan hadisi da ke cikin Bukhari da Muslim sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa a cikin hadisin sahabban ya takhid ahadukum qalban shakiran wa lisanan dhakiran wa zawjatan mu'minatan tu'inuhu ala amri al-akhirah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dayan ku yi kokari ya zama zuciyarsa mai godiya ce ga Allah ya dinga godewa Allah harshen shi mai ambaton Allah ne sannan kuma ya auri mace mu'mina wacce za ta taimaka mishi akan neman lahirarsa kai ya auri yar barikyo da za ta taimaka mishi akan cin haram ta hana shi neman lahira kun ga wannan hadisi shi ma Umari ne akan an mace wacce ke mutum ya kirki wannan da Imam Ahmad ya rawaito shi hadisi na uku shine an Abi Hatim al-Muzani رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا ثم نجب أن قرر أبن دعاك تشيء أن يمانا دعاك تشكين ماتا وسوك ما ماتا وعاك تشيء سأورا سيكا ومن حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشوى إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه إذا من يزون من يركبك يدد الدين سا نبي أسا فزوجوه فأورا مسلم da ku shi ma namiji abinda za a duba mafi muhimmanci shine addini da dabi'a wannan kuma baya nufin ba za a duba wani abu daban ba alal misali a duba sana'a domin sana'a ma tana cikin dabi'a idan mutum bai da sana'a a cikin al'ada ba a mishi kallon mutum mai kirki mutum ne ba a san sana'ar shi ba amma kuma ana ganin yana ta mu'amala ta kuɗaɗe dole za a fara zargin to ko dan crypto ne ko dan yankan kai ne ko dan ko bokanci yake dole a fara mummunan tunani game da shi saboda haka daga cikin dabi'a ta gari akwai a same shi da sana'a a kuma ya san mutuncin na gaba da shi yana kula da ibada yana kula da ainihin wato girmama na gaba da shi wa an subai'at al-aslamiyya radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala in wajadti zawjan salihan fatazawwaj nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata mata in kika samu miji nagari to ki aure miji nagari kuma shine wancan da aka ambata mai addini da dabi'a ta gari to kun ji kaida ta farko kenan ya zama da cewa zabin da aka yi na aure an zabe shi ne a bisa ka'idar addini da dabi'a ka'ida ta biyu shine Allah ya khutiba al-insanu ala khitbati akhihi idza alima annahum qabalu kada mutum ya je neman aure akan neman auren dan uwansa bayan an riga an yi magana da wari ya zo an daidaita an sa rana ko an biya sadaki ko an fahimci juna ana jira wani lokaci za a kulla auren to kada wani ya je ne ma wato kada ka zama late koma da ake cewa late koma ja'inci kada kuma ku iyayen mace bayan kun daidaita da wani sai wani ya zo sai aga ya fishi tsayin kubba an gane ai ko sai kuma kai a rikita al'amari wancan a fara mishi wala wala har ya gaje Allah isa to idan mutun yaje aure akan Allah isa zaka iya cutar da auren auren rashin daraja a sai a ce to ai dai ba a baka ba ai matan mutun kabarin shi ce kai hakuri mu tsakani da Allah dama ba wani amincewa muka yi ba mun dai sa ne muka cewa me yake biyo baya kuma shi wanda da aka samu yadda ya ce duk abin da kashi kamar ba a biya ka a dinga mishi ga dara arziki to tun farko kada ai haka domin wannan ya daga cikin abin da ke haifar da gaba a cikin al'umma akwai mutumin da za a hana shi aure a cikin al'umma wallahi wani sai a shekara 30 yana gaba da iyayen matan yana gaba da mijin da ya aure ta kullun yana musu mummunan fata da mummunan nufi kai wani ma har ya bar wasiya ga iyalan shi cewa su gidan su wancan abokan gaban mu ne kada ku mutunci da su akan kawai an hana shi aure tun farko an san ba za a ba mutum ba kada a sanya mishi rai Abdullahi dan Umar ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce la yakhub ahadukum ala khidmati akhi kada dayan ku ya nemi aure akan neman auren dayan wato amma kamar da malamai suka fassara idan an riga an karkata zuwa ga wani a al'adar mu duk wanda aka ce to je ka turo iyayenka suka zo aka yi magana ko aka karbi goran sa rana ko aka karbi sadaki ko aka ce to yanzu tana aji kaza in ta gama SS3 sai a zo a yi magana kuma SS3 din nan yanzu sora tsan biyu a gama kun ga ai an karkata ko to kada a sake ba wani dama ya zo ya magana da ita kada a sake ba wani dama har sai idan wancan da ya ce baya yi ko kuma aka fasa saboda wata maslaha ta addini amma in ba haka ba to ko da an yi auren ba a samu rigingimu da gaskiya abin da ke biyo baya da sani a irin wannan yanayi shi wanda aka yi ma rashin kirkin nan idan bai imani da kaddara ba yana iya zuwa ya yi asiri a kwanakin baya a wata jiha a nan kusa da mu ba ma asiri aka yi zuwa ya yi ya haura katanga ya yanka amarya na gaya muku wannan an ruwaito a jaridu an yi sabon aure duk mutanen anguwa sun fita an tafi kasuwa an tafi wurin aiki da masu sabuwar anguwa ce amarya daga ita sai halinta a cikin gida mijin ya tafi kasuwa ana can ana ango ka sha mai ku ya dawo kawai tare da gawa an yanka ta da bincike ya tsananta sai a gane wani saurayi ne da aka hana shi matar shine ya kasa hakura ya bi aikata wannan ta'annaci kun ga ai abu bai dadi ba ko to ana iya samun asiri ana iya samun irin wannan rashin imani ana iya samun kuma nemesis wato alhaki kwikwiyo wani kuma hala a wurin Allah irin mutanen da annabi ya ce ne law aqsamu ala llahi la abaru wani wanda in yi Allah isa ba ta faduwa kasa banza ne tun farko ka kulla wurin akan irin wannan Allah isa na fata mun gani na uku ru'yatu kulli min azwajain lil akhir dun khalwa ya zama da cewa kowa a cikin miji da matar sun ga junan su ba tare da kebancewa ba kada a je a yi aure mutum bai ga matar da zai aura ba ko ba ta ga mijin da za a bata ba musamman a wannan zamanin da ake yawo da hotuna na a Snapchat ana nuna su a cikin group cewa ga wata tana neman miji ga wani yana neman mata duk hotunan ciki suke da filter ba za a iya gane nagartar mutum daga gare su to karki sake a kawo miki hoton namiji ko a turo miki a wani group a ce shi ne zaki aura kuma ki yadda balantana kuma kai namiji kake yadda da wannan idan daga wannan hoton kana ganin ta yi maka to a hada mahada da za a ga juna ko malamai sun ce idan an zo irin wannan garin to ba zuwa ake a zumburin hijabi da niqabi kamar za a je sallar idi ba ko mun gani za ta yi shiga ne ta mutunci wanda akalla idan mutum ya ganta zai ce to ya ga abin da ran shi ke so ya kuma gamsu ko kuma alhamdulillah shi baya ciki to ya zama akwai wannan ganin kafin a kai ga magana aure sai shi gaba to shine ya kawo mana hadisi daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Dawud da Annabi ya ce idza khataba ahadukum imra'atan fa yastata an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al idan ɗayan ku yana neman wata mata idan zai iya ganin abin da zai kira shi zuwa ga aurenta to ya je ya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa da zai aure ya samu halin zuwa ya gama tabbas sai ya aika da gaggwansa yace ki je ki gane mun ita yace mata kuma ga abin da nake so ki duba mun da kaza ki gani kana da shi akwai sahabin daga yanzu zamu ji hadisi shi mugirta dan Shuba shi kuma da yana neman auren wata mata zuwa ya labe a gosu ya samu wuri ya buya har ta fito ya ganta bata san ya ganta ba sannan yace je kuma shi to shikenan na ganta alhamdulillah aka sahaba gafa ta malam da girman yace eh da girma na ma idan ban ganta tiyanzu ba sai an zo an daura aure kuma ai za ka akwai matsala yau saboda irin wannan auren kurman aure wanda ba a ganin juna irin da ake a kauye da an daina yayin shi alhamdulillah gari da wannan ƴan matan ma ƴaƴan mu ne za ku za su da su wannan auren na na wuto ko na cikin waya to shine eh daga nan haggan ku ka ji abin da muke magana aka dauki ya daga nan zariya har Ghana sai da aka ji aka muji a sai tsohuri aure ya lalace ke to Allah ya kyauta to ya isa saurara ah da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama Mughira ya dai ga Annabi ya ce ina neman wata mata ya manzo Allah mun addu'a sai Annabi ya ce mishi ka ganta yace a Annabi ya ce to ka je ka ganta unzur ilaiha fa innahu ahra an yaduma bainakuma ka je ka kalle ta wannan shi zai ku janya janyo ku dade cikin kauna to har aka ce idan mutum yana da kamar shaje za a ce kamar makaho ne zai yawo ko sai aika da mai ido yaje ya gane mu shi ne bai bashi labari yace to iri kaza ce tana da kaza ko ba ta da kaza da sauransu kuma Allah cikin hikimarsa yayi mutane da mabambantan test kisa yayi matan su ma da mabambantan kamanni wani na san Siriya wani na san bai kiba wani na san doguwa wani gajeriya wani yana san mai sakin fuska wani na san mai fuska shamu sai shikenan kowa sai da shi irin wanda ran shi ya masa ko ana ba ya samu kowa akwai irin wanda yake so da ka ba wata ba wata mata da ba ta kiba da za a ce duk duniya an hada akan kowa yana san irin ta ko kowa baya san irin ta haka ne ko Allah ya tsare abu na gaba shine muwafaqatu zawja ala zawaj ya zama da cewa mutum ya auri mace ne da yaddarta wato banda auren dole kan mutum ya sake shi yadda ya kai ga marare da san wata mata to ya zama ya aure ta ne alhali tana san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure wata mata yana shigowa ɗakin ta tana mai cewa ita ba ta san shi Annabi ya ce me ya zaki yace ka tara kayanki ki kuma gum iyayen shi yace kuma a dauki sadakin ta a bata ya tushar da ita ba saboda yana daga cikin wauta da maza suke a wannan zamanin har yanzu a wannan zamanin da ake ganin kai ya waye ga mutum da hankalinsa da iliminsa da shekarunsa wai yaje ya auri matar da ya tabbatar ba ta san shi wannan kamar mutum ne ya dauki maciziya ya sa a cikin rigarsa ko ya sa a kasan filin sai ya kwanta saboda matar da ba ta son ka za ta iya maka komai mun sha karantawa ko mu ji labarin kisan kai ko ta gudu da can kafin kai ya waye sai ta gudu ta tafi karuwanci mafi yawan karuwan da aka yi a shekarun baya in ka ji labarin karuwancin su za su ce maka auren dole ne aka musu kake zama sau gwammace ne hukunsu yadda da mijin su gara su yadda da yan bariki Allah ya tsare bayan zuwa da kai ya waye wata ta je kotu ko ta kai ma yan human rights wata kuma wanda take shedan ya busar da zuciyarta shine sai ta yi kisan kai akwai wanda ta kashe mutane shida mijin ya yi aure ana ganin an aura mai mata kaza kaza kawai sai ya kira abokanansa sati ya zabe a zuwa ci abincin amarya ashe amana ta shirya musu dan wake ta barbada musu me yake ci mushi na tsira din nan shinkafa tsira su shida suka zo na suka kwashi dan waken nan daga nan kuma kawai shikenan suka kowa ya tafi gida cikin shi na ciwo kafin an kara gawa shida a anguwa da mutum da abokan ta kashe su gaba daya kuma karamar yarinya in tana gidan yari kuma wannan ai bai dadi ba saboda haka kar ka sake ka auri mata da bata son ka saboda mace in bata son mutum to komai tana iya mishi na cintarwa a da akan samu mace ta hakura wanda kanta bai waye ba ta zauna da mijin da bata son shi saboda tsoron iyayenta ko biyayya ga babanta amma matan yanzu ba sa yin wannan haka ne ko wannan ai matan yanzu ba za su iya wannan ba da suke ma iyaye mata kai da sakura da jin daɗin kansu da iyayensu su dari ba mata kai ga haka ba saboda ka kai da za a ba idan aka ce za a hada ka da matar da bata son ka yi kokari ka gaya ma iyaye cewa ni na hakura na yadda kun girmama ni kuma mutunci Allah ya saka da alkhairi amma gaskiya na hakura sai an samu wanda ra'ayin mu yayi daya saboda ka samu wafakatin zauja kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a auren bazawara har sai an nemi shawarar ta kuma an ji ta bakin ta ba kuma a auren budurwa har sai ita ma an nemi shawarar ta Annabi ya ce shuruɗinta shine yaddarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan zamanin da ya rada mu a yanzu zamanin mu ba za a ce in ta yi shuru ta yadda ba wanda galibin ƴan matan kafin ma ranar da za a tambaye ta an san wanda take so saboda kowa ya san sunan shi a gidan bulibu za a ce Samili ya zo bulibu ne ai Samili ya ce kaza ai Lawan ya aiko da kaza shine a status ɗinta shine akan wayarta shine wata mata zana sunan shi a jikin jikinta sai ka ci kadan garuwa eh kaga an so a take su abu na gaba da gaskiya abin da ke taimakawa a samu daɗin rayuwar aure shine tasilu al-mahar sauƙaƙa sadaki fa'azamun nisa'i barakatan aysaruhunna mahara mafi albarka cikin mata su ne waɗanda sadakinsu yake da sauƙi sauƙin sadaki abu ne wanda yake nisbi wato ya danganta ya zama na dangane da irin mutumin da zai aure ta abinda za a yi mai a kira shi da suna sauƙi a yanayin arzikinsa da kuma irin zamanin da ake ciki wato akwai mutumin da aka ce biya sadaki misali ko miliyan ɗaya ne to abin shi sauƙi ne akwai wanda kuma aka faɗa mishi wannan miliyan ɗayan to an tsananta mai za ka ce an lura da irin halin arziki da wadatar mijin da kuma yanayin lokaci akwai lokacin da aka ce sadaki miliyan ɗaya to kowa zai dinga riƙe baki a ce wannan wani irin sadaki ne akwai lokacin da kuma miliyan ɗaya ba komai ba ce kamar yanzu din nan ko kamar yanzu din nan miliyan ɗaya ba wani kuɗi ba ne mai yawa don ba inda za a aura a nan miliyan ɗaya ya isa ya mata kayan daki ba zai isa ba sai dai in za a yi mata ne irin na matsiyaciya ko ƴaƴan matsiyata amma in dai ana so a ga tana da gata miliyan ɗaya bai isan gado da kabet da injin wanki da keken ɗinki da tukwane ya yi yawa ko ya yi kaɗan ana zuwa gun mai gado da ne suna abin nan sif za a jiya ci 700 da an je gun mai tukwane da kayan kicin shi ma ya ce ta 700 ba haka ba ne mai kujera ya ce shi ma 700 to kaji miliyan ta tafi da an ce ba da miliyan ɗaya ba kuma ba ne saboda haka ya danganta ne a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a'azamun nisa'i barakatan aysaruhunna sadaqan asara annabi yace mafi albarka cikin mata ita ce wanda sadakin ta yi sauki wato za ta haifa maka ƴaƴa nagari mutanen kirki zaman yayi dadi a dinga Allah san barka to kada a tsananta sadaki kuma da aka tsananta wa miji kullai zai dinga ganin kamar an cuce shi ran da ta bashi haushi ce da Allah jibe ta duk kuɗin da na kashe ma a banza jibe ta wata kucaka amma idan aka mai sauki to sai ya ga cewa an sauƙaƙa mishi mutanen yanzu suna da ra'ayoyi mabambanta game da wannan a saura kun ga idan muka je can inda ake ce ma north east wato gabacin kamar ƙasashen yobe da Maiduguri za ku ga cewa sadakin da suke yin aure ya fi nan northwest sada kuma wannan yakan sa ƴaƴa da yawa suka dade ba su yi aure ba kamar ƙasar Larabawa har ila yau saboda wanda zai aure yanzu a ƙasashen da ake tsada sadaki abinda zai biya yana da yawa ka ba kai ga sadaki za a ce kawo kuɗin tarare kuɗin uwa kuɗin ƙawaye kuɗin kakanni a dinga lissafa kuɗi iri-iri sai kuɗin ya yi yawa za ka ba kowa ke yawa amma kuma duk wanda ya yi aure a wurin ba ya iya yin saki saboda zai ga akwai asara mai yawa inda suka je mu kuma a nan da sadaki yake da sauƙi sai mutum ya ga ai ba komai ba ne ana mai magana banda shi ba sai ya saki kawai saboda ya ga kuɗin ba wasu kuɗin a zo a gani ba ne saboda haka dole sai an kalli menene zai zama maslaha ga rayuwa abin da za a ƙara shi ne na mutumin kirki ne wanda an mai mutunci ya san an masa mutunci ko da kuwa a ce kuɗin da ya biya ba su da yawa ya san an mai mutunci kuma ya san bai dace rashin mutunci ba saboda haka ne sauƙin shi ya fi abu na gaba shi ne taisiru walimatin zawaj a sauƙaƙa walima ka a tsananta wajen abin da za a kashe na biki da harkoki na yau da kullum a ce har sai an ci bashi har sai ana abu da jiɓin goshi a yi abu mai sauƙi saboda Anas yana cewa ma ra'aytu annabi sallallahu alaihi wasallam awlama ala ahadin min nisa'ihi ma awlama ala zainab bint jahsh awlama bishati cewa annabi sallallahu alaihi wasallam walimar sa da yayi bai taba yin walima ta gani da fada kamar wacce yayi wa zainab yar jahsh ba kuma ita ma mai aka yanka akuya kai aka yanka aka ga salama kowa ya samu abin da yake aka yi addu'a aka tashi saboda kake cewa sai ki yi bikin aiki bikin da yafi na kowa in kika yi shi yau juma'a watakila kafin wata juma'a an yi wanda ya fi shi an zo an daina labarin shi saboda ka yi abin da ya sauka kawai kar a ce sai an kece rai wajen kayan da za a yi ko walimar da za a yi kuma ka mutu haka a yi abin da ya sauka haka nan daga Anas yake cewa ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu athara sufratin annabi ya ga Abdurrahman dan Auf da jikiri gashi yayi yalo alamar tarare stain na tarare fa qala ma hada annabi ya ce me wannan qala ya ce tazawwastum ra'atan ala wazni nawatin min al-dhahab ce nayi aure ne na biya aw kaza na zinariya sadaki fa qala sallallahu alaihi wasallam ya ce barakallahu laka Allah ya shi maka albarka aulin kayi walima walau bishatin koda da yar akuya ne wannan mutumin kuma attajiri kun ga wannan hadisin na nuna mana cewa mutum yana iya yin aure wani babba cikin mutane na gaba da shi ma bai sani wannan sahabi yayi aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani so da al'adar su haka tana yiwa kuma al'adar mu yanzu da mutum yaje ya aure wani babba a anguwa wani limami ko wani kanin mahaifi ko wani mai fada aji bai sani ba to mutum yayi laifi saboda za su ji cewa bai girmama su ba bai mutunta su ba saboda haka wannan abin yana da alaƙa da al'adar Larabawa amma mu al'ada al'ummar mu ba daidai bane mutum ya aure ba da sanin na gaba da shi ba sannan kuma dan mutum yana da arziki wannan bai nufin sai yayi walima ta kece rai ne yayi abin da ya sauka na walima wa anhu radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama awlama ala safiyyah bint huyay bisawiqin wa tamr annabi sallallahu alaihi wasallama yayi walima ga safiyyah aka kawo sawiq shine kamar dambu shine sawiq wato gari wanda aka dan bararraka shi ko aka tirara shi shine kamar da ake tirara dambu ko wa tamrin da kuma dabino kun ga wannan ba wani abinci ne na kecerai wanda mutum ya zo walima ya zauna ana ta hamma ana jiran a ga kabakin abinci sai a ga an fito da dabino ana liƙawa a tare kowa ya ɗauki uku ko huɗu sai kuma kowa ya liƙa mishi fiye wata mutane suna jira to wannan ko dai na karya baki ne tukunna sai a ce jama'a mai addu'a ai salati ga ni ana su ga cewa musu wulakanci ko so da mutane in ba su gasa kumba ba sa ganewa sai sun gasa kumba sun karya kashi wasu ma sai sun jida sun tafi da shi gida kai manan ana buki duka kwayan abinci a gida sai kuwa ta zo da kabakinta ta ɗiba ta ajiye bayan ta ajiye ba wata ta sace a zo ana Allah ya isa to abu na gaba kafin lokaci ya kure shine al-mu'ashara bainahuma bil ma'ruf abinda ke taimakawa rayuwa aure ta yi kyau shine a rayu a bisa ka'idojin shari'a da mutunta juna shine bil ma'ruf kamar da Allah yake cewa walau hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf mata da maza kowa yana da responsibility da ya dace da matsayin sa na abokin zama a bisa al-ma'ruf a bisa abin da ya dace da shari'a da mutunci abinda aka sani a mutunce shine namiji shine mai gida kuma abin da yake akan shi ne mai gida shine ya bada wajen zama ya bada sutura ya bada abinci yayi hakuri ya jaure wajen nemowa da kawowa to wannan shine ma'rufin sa abinda aka sani ma'rufi game da mace ita kuma ita ce uwar gida ta kula da mutunta mijinta da girmama shi da girmama ƴan uwansa da iyayensa da taimakon shi wajen ganin yayi rike su bisa adalci da mutuntawa da sauran abin da aka sani cewa mace tana yi daga baya din ne kai aka kawo wasu dokoki da wasu ka'idoji da wasu ra'ayi a ce mace ba ta girki ko ba dole bane mace ta shiga kitchen duk wasu abubuwa da aka zo aka kawo su ƴan drama da turawa su kawo mana su duk iyayenmu da kakanninmu mun taso mun ga su suna daka suna sirfe suna daka suna tankade suna wanke-wanke suna wanke kayan miji suna zuwa ɗakin miji su gyara gado su gyara shimfiɗa duk su suke ga ko da hatta kan hula ita ce miji ta za ta karya ta miƙa mishi za ta miƙa mai ta duka amma yanzu aka zo zamani ya isa wai sai mace ta ce wai mata aure ta iya furta cewa wai ita ba za ta yi girki ba ita ba ta yi komai sai dai kawai ta karya ɗan kwali ta zo ta zauna ta sa ƙafa ɗaya akan ɗaya wai mijin ya fita ya nemo ya kawo a wannan kima kin san ba zai yi ba ba dai a wannan rayuwar da muke yi ba dai a wannan rayuwa ba da haka in za ku dawo cikin taifin ku ya ku ƴan matan zamani ku dawo cikin taifin ku babu namijin zai karbi wannan Fatima ƴar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana aiki gida har hannunta yayi kanta za mu zo mu karanta har ta zo ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana neman ya agaza mata ya bata bawa sai dinga mata aiki tunda su aikin sayar na ɗiban ruwa a rijiya da nika akan dutsen markade da ba ku taba sanin shi ba blanda kuka san yayi ko akwai ta san dutsen markade a nan sai dai iyayen mu dinnan su ma sun san shi ne ba sa aiki da shi yanzu ko da jaje ba a yi yawa akwai greta akwai kota akwai wane ne ga su nan to wannan ma aikin nan ana yi ma kaman wasa ma har sai an dinga wani jidali da shi ko akan shi abu na gaba annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar da Aisha ta bada labari khairukum li ahli mabi alkhairi cikin mazaje shine wanda a gurin mutanen gidansa matansa da ƴaƴansa suke mishi kallon mutumin kirki kirkin mutum yana farawa daga kirkin shi a gidan shi annabi ya ce wa ana khairukum li ahli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuma ni da kuke gani a wurin mutanen gidana mutumin kirki ne saboda duk wanda za a lissafa alkhairin sa a lissafa shi akan cewa a wurin mutanen gidansa mutumin kirki ne kai ya zama inuwar giginya kai ya zama cewa in ya shiga gida ba a jin dadin sa amma in ya fito waje cikin abokai ai ta jin sa cikin annashuwa da nishadi saboda ana so mutum ya zama mutumin kirki a gidansa waye mutumin kirki a gidansa kuma wanda ya tsayi akan responsibilities din sa ya kiyaye abin da ke kansa na haƙƙin miji na haƙƙin girmamawa na haƙƙin ciyarwa da sauransu wanda duk bai kiyaye wannan ba to matan gida ba sa kallon shi a matsayin mutum duk mutumin da ya kasa riƙe iyalansa ya kasa biyan haƙƙin da ke kansa na aure to wannan shine mataki na farko da za a rena shi tun ba a iya gaya masa za a zo a fara gaya masa magana shi mu da muke zaune da mace ya uwan ke wani irin miji ne wanda take fita ka nemo da kanka ai dai wallahi ana ɗaukan zunubi dai Allah bai kyauta ce wani auren da shi ma ai gara babu za a yi ta yin mishi da zance iri-iri hawata ma a gaya mai ido da ido hawata nan yace da miki yace da kai din ake an faɗa din ba haka bane ce in ko ka sace da mami ne a cikin ma me na samu a gidan nan ta ganin kuma shi ga mutunci ya zuba eh maza da suka fa mata buwa su nemi wannan lusaranci ne wannan kasawa ce ba daidai bane wannan abin da maza suke yi ba daidai bane kusan kowace mai yanzu mace yanzu da wannan koken akan mu maza kuma wallahi ba daidai bane za ka ga mata sun zama su ne ƴan kasuwa sun zama malamai islamiyya malaman firamare masu saye da sayarwa masu kasa kayan miya da rake akan titi duk wannan ba daidai bane ba daidai bane ba eh wani ba haye zauna a bashi ma yace ya cinye kuma ba dadi ma yayi fada wannan duk ba daidai ba wannan lusaranci ne mazan kirki ba san su ba da haka mazan kirki mu iyayen mu maza da muka san su daidai da magi in kika tsaya sai ya baki kudin ki ba haka bane yana nan yana da sabo zai ce kin sai min magiran nan kin sai daddawa kin ba yara kudin break ga kudin ki mun san maza waɗanda suna da mata a tajiri amma ba su taba sa ido akan kudin matansu ba wani ya da mace ma'aikaciya tana da albashi ba ba ruwan shi da albashinta zai dauka ya bata wannan kuma shine daidai ko dole a ga maza su gyara wannan Allah ya kyauta za mu saurara annabi sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu karasa wannan tattaunawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته